To jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka wannan lasariya ta Laraba akan mitoci da dama da suka da mita 16, 21, da 25 a can Niger ana kama mu ne a tashar mu ta VOA Africa dake mai kan mita 200.5 zangon FM ko kuma gidajen radio masu zaman kansu irin su amfani da Far'a da Sarauniya da Dumat da Dalol da Niya a birnin Kwani a duniyar gizo kuma a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com to jama'a muna muku marhaban lale ga zuwa ga shirin sashen sunan mu ramuka wannan lokaci Ali Musa Kansa Kutini yau muna tare da Ibrahim Alfa Ahmad da zai share mana fage da kanin labaran mu
to Aliyu an harbo ne dan majalisar wakilan tarayya ta Amurka mai suna Stephen Scales shau Laraba garin Alexandria dake bayan garin nan birnin Washington DC yan kwana-kwana a London sun ci gaba da yakar ɗaya daga cikin gobara mafi muni da aka taba gani cikin yan shekarun nan a wannan birni yan jam'iyyar Democrat a majalisar dokoki ta tarayya na Amurka kuma sun shigar da ƙara gaban kotun tarayya suna zargin shugaba Donald Trump da laifin karɓar kuɗi daga ƙasashen waje da sunan kamfanoninsa
to bayan kun gama jin labaran baki ɗayan su za ku ji martanin wasu daga cikin jigogin arewacin Najeriya da suka halarci taron da aka yi da muƙaddashin shugaban ƙasar Najeriya ɗin kan ɗinke barakar ƙasar
ya nuna damuwa kwarai abubuwan da suke tafiya ba daidai bane dole a taru a san yadda za a gyara su to wannan ya rage nashi yanzu domin a tabbatar da gaskiya ita gaskiya yin an kauce mata ba yadda za ka yi ka bai wa iyamurai gaskiya a tafiya kasar nan tun kafin bature ya tafi
to ko bayan wannan muna da rahoto kan tallafin da gwamnatin jihar Nasara ta bai wa mutanen da masifu rikita na addini da kabilanci suka shafe su akwai kuma wani taro yanzu haka da ake Abuja kan yadda za a kare wuraren ibada
kare wurin addini kawai baka kare masu addinin ba kamar kai shuka ne baka business ba
bayan duka wayannan muna da shirin himma muna da nasihar azumin watan Ramadan na malamai akwai kuma ra'ayoyinku amma duka sai bayan mun gama kawo muku labaran duniya
jama'a assalamu alaikum an harbo wani dan majalisar wakilan tarayya ta nan Amurka mai suna Stephen Scales shau Laraba garin Alexandria dake kudu a bayan garin nan birnin Washington yayin da shi da wasu ƴan majalisar ƴaƴan jam'iyyar Republicans suke wasan kwallon kulki an ce Scales yana samun jinya a wani asibiti nan Washington a bayan da aka harbe shi a kwankwaso rahotanni sun ce da alamun mutane biyar ne suka ji rauni a lokacin da wani dan bindiga ya bude musu wuta lokacin wannan wasan kwallon kulki da sanyin safiyar nan yan sandan birnin Alexandria sun faɗa a shafin su na Twitter cewa sun tsare wanda ake kyautata zaton ya kai wannan hari shugaba Donald Trump ya ce shi da mataimakinsa Mike Pence suna sanya idanu kan lamarin muna bakin cikin wannan abin alhini inji shugaba Trump a cikin wata sanarwa Scales shine mai tsawatarwa na masu rinjaye a majalisar wakilai makamin da ya bashi ikon tabbatar da yin biyayya ga manufofin jam'iyyar Republican tsakanin wakilanta cikin majalisa
to sai kuma a London ta Ingila inda yan kwana-kwana ke ci gaba da yakar ɗaya daga cikin gobara mafi muni da aka taba gani cikin yan shekarun nan a wannan birni wanda a cikin kankanin lokaci ta mamaye wani bene mai hawa 24 a can bangaren yammacin birnin London sa'o'i da dama bayan tashin gobara din yan kwana-kwanan sun ci gaba da kokarin ceto mutane da wutar ta rutsa da su a cikin ginin tare kuma da Lisa Paul wanda suka mutu kuma da yan sandan birnin na London Stuart Candy ya ce ya tabbatar da mutuwar mutane 6 amma ya kara da cewa a bisa dukkan alamu wannan adadi zai karu a yayin da za mu dauki kwanaki da dama muna kokarin nemo gawawwakin wanda wutar ta rutsa da su makwabta dai sun ce sun ji mutane suna ta ihu neman taimako a yayin da wannan wuta ta fara bazuwa daga wannan hawa zuwa wancan ta rutsa da mazauna ginin wanda aka gansu ta tagogi suna ta haska wutar wayoyinsu bisa fatan cewa za a gansu a zo a cece su. Bene mai suna Grenfell Tower yana wata unguwa mai suna North Kensington ce a can bangaren yammacin London din. Jama'a dai sun ce akwai gidajen haya kamar 140 a wannan bene kuma akwai mutane kimanin 500 da ke zaune cikinsa. Daga cikin wanda har yanzu ba a san inda suke ba akwai yara ƙanana da dama. A yanda gine yake ci gaba da ƙonewa kuma har zuwa safiyar yau Laraba an fara neman dalilin da ya sa wannan wuta ta bazu cikin ginin da sauri haka a wannan birni da ke da dokoki masu yawa da kuma ƙarfi na hana ɓarkewar gobara irin wannan. wasu da suka kubuta da ginin sun ce ba su ji kararrawar da ke kada idan gobara ta tashi a gidan ba. Masu bincike sun ce yanzu dai ba su san musabbabin gobara ba ko kuma dalilin bazuwarta da sauri.
Kada a shaba da cewar labaran duniya suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yan jam'iyyar Democrat a majalisar dokoki ta tarayya sun shigar da ƙara gaban kotun tarayya suna zargin shugaba Donald Trump da laifin karɓar kuɗi daga ƙasashen waje da sunan kamfanoninsa, abin da ya saba ma tsarin mulkin Amurka. Wannan ƙara da 'ya'yan jam'iyyar Democrat su fiye da 190 daga majalisar wakilai da tada tije suka shigar ta yi zargin cewar shugaban ya keta wani sashen da ba kasafai aka san da shi ba na tsarin mulkin Amurka, wanda ya haramta wa duk wani wanda yake riƙe da wani mukami na gwamnati a Amurka karɓar kyauta ta kaya ko kuma kuɗi daga duk wata ƙasar waje sai dai idan majalisar dokoki ta yarda masa da haka kafin nan. Kafin ya shiga takarar kujerar shugabancin Amurka, Trump ɗan kasuwa ne na ƙadarori wanda ya mallaki hotel-hotel da wasu gine-ginen da suke ɗauke da sunansa a ƙasashe daban-daban. Bayan da ya zama shugaban ƙasa ya mika irin wato aiki na gudanar da harkokin kasuwancinsa ga manyan 'ya'yansa mazaje guda biyu wato Donald Jr. da kuma Eric, to amma kuma yana ci gaba da riƙe kamfanonin a zaman nasa. Wannan ita ce ƙara ta biyu da aka shiga da Trump game da harkokin kasuwancinsa tun hawansa kan mulki a watan Janairu. A ranar Litinin ta wannan makon, Attorney General na jihar Maryland da na nan gundumar Columbia sun shigar da shugaban ƙara a kotu suna zargin cewar yana amfani da kujerar shugaban ƙasa domin azurta kansa.
Mayakan ƙungiyar Daesh ko kuma ISIS sun kwace wani ɓangare na yankin duwatsun Tora Bora na ƙasar Afghanistan cikin daren Talata a bayan ƙazamin faɗan da suka goza da mayakan Taliban ɗin da wasu sojojin sa-kai masu goyon bayan gwamnati. Wannan yanki dai mai duwatsu yana ɗauke da koguna masu yawa a bakin iyaka da Pakistan. Yankin na Tora Bora ya yi ƙaurin suna a lokacin da mayakan da Amurka suke majagoranci suka ritsa shugaban ƙungiyar Al-Qaida Osama bin Laden a cikin su watanni kaɗan a bayan halin da aka kai a kan Amurka ɗin na ranar 11 ga watan Satumba shekarar 2001. Bin Laden da ya tsere ya silale cikin Pakistan. An fara goza mummunan faɗa yankin mako guda da ya shige ne a lokacin da mayakan ISIS suka farma sojan Taliban a wurin. Da farko 'yan Taliban dai sun fatattake su, sojojin sa-kai masu goyon bayan gwamnati suke kuma adawa da Taliban ɗin sun shiga faɗin su ma suna yakar ISIS ɗin. Daga bisani 'yan ISIS suka komo suka kwace Tora Bora, sannan suka kaddamar da wani sabon farmaki a kan gundumar Pashigaram, ɗaya daga cikin gundumomi 22 na lardin Nangarhar. To, kun sha labaran duniya ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Don sai rahotanninmu kuma za mu share fage da wannan da wato da martanin da wasu daga cikin jagabannin arewacin Najeriya da suka gana da makadashin shugaban Najeriya ɗin suka bayar kan cece-kucen da ya biyo bayan yunkurin wasu na ganin an tsaga ƙasar.
Bayan da ya kammala wata ganawa ta musamman da wakilai na ƙungiyoyin dattawa na arewacin Najeriya, mukaddashin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya ba da bayanin cewar gwamnatin tarayyar ƙasar za ta zare ido kuma ta ɗauki duk matakin da ya kamata domin tabbatar da ba a bar mutane suna yin barazana ta yin maganganu da ba su dace ba da za su iya kawo tashin hankali da hana zaman lumana a Najeriya. Farfesan da yana yin wannan tsokacin ne a daidai lokacin da yake ci gaba da ganawa da shugabannin rukunan al'ummar Najeriya daban-daban, a inda yau ake sa ran zai gana da 'yan al'ummar Ibo, sannan daga bisani ya yi taro da 'yan al'ummar Yoruba da kuma na kudu maso kudancin Najeriya. Farfesa Ango Abdullahi na ɗaya daga cikin dattawan arewa da suka gana da mukaddashin shugaba Farfesa Yemi Osinbajo, ga kuma ƙarin haske da ya mun a tattaunawa da na yi da shi bayan da aka kammala taron.
Ya nuna damuwa kwarai da gaske, na ga wannan fuskan shi da kuma jawabin shi ya nuna damuwa kwarai. Abubuwan da suke tafiya ba daidai ba ne, dole a taru a san yadda za a gyara su. To wannan ya rage nashi yanzu tare da kuma waɗansu masu ra'ayi irin nashi, domin a tabbatar da gaskiya. Ita gaskiya in an kauce mata ba yadda za ka yi ka bai wa iyamurai gaskiya a tafiyar ƙasar nan tun kafin Bature ya tafi. Su suka fara jawo rigimar nan, sun kasa samun shugabancin ƙasa ta fuskar ƙuri'a ta siyasa, suka ɗauko bindiga suka kashe mutane da gangan, aka ci su da yaƙi. Wace ƙasa za a ci mutum da yaƙi sannan a zo a mai da shi mutum bayan an yaƙi an ci su? cikin shekara hudu ko biyar aka dauki mataimakin shugaban kasa aka ba su, ko da yake ba su baiwa shagari ƙuri'a 5-100 ba lokacin da aka zabi a irin su, amma duk da haka aka ba su vice president. Shi wannan shugaban kasa na yanzu Yar Buhari so biyu yake dauko mataimaki gargajiyarsu domin a kali jawarsu a jiki domin su zo a yi abubuwan na su, inda sun yarda ɗaya daga cikinsu ya zo ya zama mataimakin shugaban ƙasa. In za a yi mamaki don ya zo ya zama shugaban ƙasa bayan shi Buhari misali ya gama a lokacin nan.
Farfesa Ango Abdullahi kenan ɗaya daga cikin dattawan arewacin Najeriya da suka gana da Farfesa Yemi Osunbanjo a Asirce a daidai lokacin da ake ƙoƙarin kwantar da hankalin barazanar da 'yan arewacin Najeriya matasa suka yi cewa 'yan al'ummar Ibo su fice daga Najeriya a cikin watanni uku, yayin da 'yan al'ummar Ibo kuma suka daɗe suna fafutukar cewa a ƙirƙiro musu ƙasa ta Biafra. Umar Faruk Musa, murar Amurka, Abuja, Najeriya.
To a gaishe ka Umar, to har yanzu muna na Abuja dai, inda ake gudanar da taron ƙasa da ƙasa kan hanyoyin kare lafiyar wuraren ibada wanda kuma wasu ƙasashen Turai suka ce suna son a yi tafiyar da su.
Taron da kwamitin kare wuraren ibadun addinai na duniya ya gudanar a nan Abuja, gwamnatin kasar Norway ta tsara shi. Daraktar al'amuran addinai na duniya a wannan kwamiti, Dr. Rosin Shoren, ta buga misali da birnin Jerusalem.
Jerusalem is a very unique special city for anybody who's visited it. It has many holy sites and
Jerusalem wani birni ne na musamman domin na da wurare masu tsarki sosai da ke da matukar muhimmanci ga duka addinai da suka samo asali daga tsazan Annabi Ibrahim. Akwai matukar bukatar a kare waɗannan wurare, a wannan kuma aiki ne na kowa da kowa, kuma muradinmu anan shine tabbatar da kare martabar wuraren ibadu a ko'ina cikin duniya, ciki har da birnin Jerusalem. Kuma muna wannan aiki ta hanyar ofishinmu da ke birnin Jerusalem ɗin.
We have been doing so through our Jerusalem office.
Wazirin Katsina Alhaji Isani Abubakar Lugga na daga cikin manyan baki da suka gabatar da jawabi.
Shugabannin addinai lalle ya kamata su ilmantar da jama'a su san cewa da kowane ya dauki addininsa da muhimmanci, to sauran kuma su addini su ma haka suka dauki nasu. Don haka ya dace dukkan mu mu ilmantu mu san cewa addinai na da muhimmanci, ya kamata mu girmama su, mu tsare su, kuma ya kamata mu fahimce su. Wannan shi zai kawo zaman lafiya. Muddin babu zaman lafiya, to kare wuraren addini ba zai yiwu ba. Kuma kare wurin addini kawai, baka kare masu addinin ba kamar kai shuka ne baka bizne ba. Don haka ya kamata duk al'umma mu taru mu haɗa kawunanmu mu fahimci juna mu zauna lafiya, shine zai iya sa mu samu damar yin addinan namu har mu samu damar zuwa wuraren addini.
Waɗanda suka shirya wannan taro sun buga misali da rikice-rikicen da ya faru a jihar Filato. Malam Sani Mudi shine mai taimakawa gwamnatin jihar Filato na musamman akan harkokin addini, kuma an kira shi inda ya gabatar da jawabi a wurin taron.
Ma abin da gwamnati ta sa a gaba shine cewa a dawwamar da zaman lafiyar ne ya zama mai dorewa. Da haka gwamnati ta yi hukuma wanda an riga an yi ta, ta zauna ta dindindin, wanda za ta ci gaba ta dora akan duk abin da aka yi, ta tabbatar cewa zaman lafiya ya samu a cikin jihar Filato. Hanyar da take aiki shine tana sadarwa da dukkan masu ruwa da tsaki, kungiyoyin addini da shugabannin al'umomi, tabbatar cewa dukkan matsalolin da aka riga aka san su sune dama suke ba da ciwo, suke wajen hana rashin zaman lafiya. To duk wannan matsaloli a dinga magance su. Akwai kuma kuduri, abin da a Turanci ake kira political will, wanda da babu shi. In gwamnati na da kudurin jama'a su zauna lafiya, za a zauna lafiya. Na tabbatar maka wannan gwamnatin tana da kudurin a zauna lafiya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaishe ka Hassan. To kan irin illar rikitan addini da kabilanci ne yasa gwamnatin jihar Nasara ta ba da tallafi ga mutane wurare fiye da 80 da ke jihar wanda suka fama da irin wannan rigingimu.
Kayayyakin na kimanin naira miliyan 300 sun hada ne da buhunhunan siminti, fallon kwanon rufi, kusoshi, shinkafa, magi da dai sauransu. Da yake rarraba kayayyakin wa al'ummomin yankunan, gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya ce gwamnati ta dauki matakin sake waiwayar waɗanda bala'o'in rikici tsakanin manoma da makiyaya, tashin hankali tsakanin kabilu da al'ummomi daban-daban, da ambaliyar ruwa da ya sanya al'umma da dama rasa mahallansu da dukiyoyinsu.
Ƙauyuka gari bayan gari sun shiga cikin matsala na ƙone-ƙone, kashe-kashe da sauransu. Duk wannan lokaci da aka yi, an aka samu sararawa na ba da gudumawa yadda za a tallafi mutane da abin da suka rasa, kan abinci ne mai abin to amma wanda muka yi wannan rana a ta yau ya bambanta da wanda aka yi shekarun baya saboda muna so mu tabbatar da wuraren da wayannan abin suka fi shafa don gudunmuwa da zamu kawo da tallafi da zamu bada ya zama to ya amfani mutane wanda su aka cuta sai muka tara su da cewa gine-gine da dama an kona waɗansu an rusa waɗansu kuma saboda mutane sun bar in muhallinsu ruwa da yanayin ƙasa ya lalata gine-ginen so babban abin da ake bukata shine siminti da kwano na rufi da kuma kayayyakin abinci mafi yawan su ma manoma ne kuma ba su yi noma ba to shi yasa wannan shekara muka ce to bari muka kome za mu iya yi sai muka ga kayayyaki da za mu saya ya kai sama da miliyan 300 wanda kuma za mu aika su ne zuwa garuruwa da ƙauyuka wanda suka kai 85.
Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura kenan. Na zanta da wasu da suka amfana da tallafin.
Sunana Alhaji Ibrahim Masallaci Isa Arkiya, ina cike da farin ciki.
To sau da dama gwamnati takan taimaka da irin wannan sai kaga wajen rabo an samu sabani waɗanne matakai kuka sa domin tabbatar da cewa duk waɗanda wato ya kamata a basu waɗannan kayayyaki an basu.
Kamar namu wuri ne wanda mun san junanmu kuma mun san waye abin ya shafa. Da yardan Allah mun saba yi kuma tunda muna yi ba taba samu korofi na wa'ensu an danne su ko an cuce su ba har da ma Fulani da ke cikin daji mukan raba da su saboda idan ba sa bukatan kwano suna bukatan abinci da kuma sauran kayan aiki
Dauda ya hayan faraman bauna non kuna kaya an karo na hudu kira wannan ina bamu kuma ga hanyi wanda yaya garudun da yayi muna kuma wannan kayan Allah ya yarda zai kai gidan lafiya zamu raba lafiya
Basaraken gargajiya a jihar ta Nasarawa an doma na doma Alhaji Ahmadu Aliyu Oga ya hori waɗanda aka ba su haƙƙin rarraba kayayyakin su tabbatar kayayyakin sun kai ga waɗanda aka yi domin su
dan Allah mu kai mu ba wa da su ne lalluran nan ya same su ga wannan bai ba wani mu kyauta ba ko mun nisan ƙauyen su ko mun rashin gatan su ko ba wanda ya san cewa suna rayuwa duniyar nan Allah da ya kaddara lalurun ya same su ya san suna nan kidda aka baka amana ayi tsoron Allah a ba su haƙƙi
gwamnatin jihar ta Nasarawa dai ta jaddada batun zaman lafiya tsakanin al'ummomin jihar don kaucewa fadawa bala'i Zainab Babaji muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa Najeriya
Tuwage shake Zainab kuna ji wannan rahotanni suna zo muku daga Washington DC ne a sashen sammar Amurka. Mai saro ka taba bada gudunmuwar jini kuwa?
Muhimmancin wannan bada gudunmuwar jini shine a taimaka yawanci wanda zaka ji an ce ana masa ƙarin jini. Da ka samu abin ya taso ne mazauka. Ko ka ga mutun ya hasari ne a hanya jini na zuba. Ba za a samu yankon shi ba.
Zan kira ka sauran yan uwanmu musulmai da ma waɗanda ba musulmai ba. Kasancewa duk inda ka taimaka domin a ceci ran ɗan adam kamar fa ka taimaki al'umma ne baki ɗaya. So duk lokacin da ka bada wannan gudunmawa na jini kai ma kuma za ka ƙara samu lafiya ne sannan kuma ka ceci wani ta wannan hanya ne.
To wannan ɗanɗano ne na rahoton da za mu kawo muku an jima domin mu nemi jin ra'ayinku game da wannan batu na bada jini. Gudunmawa a taimaki wasu ka taba bayarwa in ka taba bayarwa me yasa ka bayar idan baka bayar ba me ya hana ka bayarwa din kuma kai wanda ya bayar me amfanin da ka gani daga bayarwa din da kai don haka mun bude lafiyar mu da dare muna fata za mu samu ra'ayinku kan wannan babban muhimmin al'amari to muna tafi da nasihar azumin watan Ramadan da ra'ayinku amma sai ba mun ga mujin himma
ba ta garago
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago idan dai masu saurare yana biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu yake bayyana mana shi kowane irin mutum ne musamman ma mai son dogaro da kansa sai lokaci ya muna dan kullun yau kuma anan ne zamu dora
ina son in yi maka kaina aiki da wani company da ake cewa truck mover shi abin nan contractor ne da dealer suke da contract idan in suka yi sign din contract da dealer su kuma sai su yi hire and drive driver bi so ni ina ɗaya daga cikin direbobin su, amma ni ma contractor ne gare su, kenan ni ma contractor ke gare ni gare su. Sai su kira na su ce mana suna da mota nan ne, sabin motoci ne, kamar motoci na wanda aka buga nawa ga shekara ko kuma shekara da ta wuce, muna da mota wuri kaza, muna son ka kai mu ita daga nan ne daga wagga jiha zuwa wagga jiha. Ga abin da muke biyan ka ga mileage kenan daga wagga jiha zuwa wagga jiha, daga can wurin in ka kana iya dawowa kuma cikin wata mota, kuma sai kai kiran su ka tambaye su dami dami ke gare su can wurin, sai su gaya maka
inda kake,
inda kake kusa ga wata wani kamfani, kuma sai ka dauka ka zo. In kuma kana so ka dauko jirgi, sai ka dauko jirgi ka dawo, amma wannan duka cikin ka ne saboda kai mai na gidan kanka ne.
Ya ka kun yi tsada sun biya ka kudin ka?
Yawwa, haka.
To a wannan kake yanzu koko ka bar wannan shi ma?
A yanzu a abin da nake just na bar wanga kamfani kaman wata uku da suka wuce, abinda ke gaba na yanzu insha Allahu ina sai in koma makaranta ne, akwai wani shirye-shirye da ke gare ni, ina son in yi shirye-shiryen kamfanin kaina. Na riga na yi register in company kamar wata biyu da suka wuce, abinda ke gaba na kenan saboda ina neman ƙarin ilimi, kuma sai na ƙara ilimi sannan
ka sake shiga neman wani aiki.
A yanzu ina cikin aiki, amma aikin da ke gare ni ba irin wannan ne ba, tunda wancan long distance ake ce mishi state to state ne, abin nan ina iya tahiya kaman kwana goma ko kuma sati biyu ina busa hanya
zuwa wata jiha.
Zuwa wata jiha,
kaman daga wata jiha zuwa wata jiha za ka ce kai tahiyan kwana goma,
kamar daga North Carolina zuwa Washington state, ko kuma daga North Carolina zuwa California, kamar irin wa'annan jahohin.
Me kake dauka ko kuma wasu irin kaya kuke dauka ire-iren wa'annan trailerolin ko kuma manyan motocin zuwa waɗannan wuraren, ko kuma motocin ka kuke kaiwa?
Kamar wannan kamfanin na farin da nan muka bayani, shi wannan trailerolin ne, shi kuma wanda kamfanin da nake maka bayani wanda na bari kamar wata uku da suka wuce, shi kuma wannan kan motoci ne, tractor ne kadai.
To,
tractor din kuma direbobin daban-daban ne, akwai masu ɗaukan mota uku, akwai masu ɗaukan mota huɗu, akwai masu ɗaukan mota guda.
To, ya kaga wannan aikin, tun da yake aiki ne da ka ce kana so a nan, idan ka kwatanta shi da wanda ka ji labari a gida?
Gaskiya ba guda ne ba, saboda muna fatan Allah Ubangiji ya muna buɗi da za mu iya komawa gida mu sake wani abu, amma ba dan mu je gida mu nemi, kaman ba dan mu je gida mu nemi wani abu ba, sai dai mu kai ni abin da aka concern ina kenan, abin da nake so in yi, abin da zan zuwa in yi ma mutane, ba abin da zan nema ga mutane ba, ina nihin kaman babu abin da mutane za su yi mini ba. Abin da nake ni akan haka nan, in ni diba abubuwan da na koya nan ne, akwai wahala in je in yi ma wani aiki gida ya biya ni.
To, kamar me da menene za ka ce ka koya ko kuma ya sauya rayuwanka zaman ka nan daga wannan lokacin zuwa yanzu da mu'amalan da kai da mutane?
Ita tahiya dama ana cewa ma'ilmanta na duniya guda uku ne ko?
Tahiya mabuɗin ilimi.
Da wanda ya yi karatu, da wanda ya yi tahiya, da wanda ya daɗe duniya ko? To, suna ɗaya daga cikin abin da na koya zuwa na Amerika.
Ba mu dan misalin guda ɗaya haka.
Na koyi doka da oda. Ni kamar wa'anga da na kwatanta maka duka guda ne za na hidda maka daga mutunan da ya daɗe duniya, tunda ni yanzu ina kama cikin shekara ta 32. Alhamdulillah, akwai abubuwan da na gani, amma ban daɗe ba irin yadda za ni cewa na daɗe duniya, tunda ni kamar yadda na ce maka, ni mutum ne da na tashi a ƙasar Niger. Na girma a Najeriya, kuma na san wasu abubuwa a Najeriya, sannan kuma na zo Niger, na san wasu abubuwa da dama a Niger, sannan na zo nan ne. Sannan na yi karatun Muhammadiyya kenan, na karanci Alƙur'ani. Na ji labarin duniya da dama, sannan da na zo nan ne Amerika kenan, kaman abin da na karanta cikin Alƙur'ani, na gani zahiri da irin jin daɗin rayuwar duniya da irin wahala ta duniya, kuma da irin wanda muka gani a ƙasashenmu, ƙasa Afirka, da kuma irin yadda mutane suke nan ne.
Yanzu wani ce maka daga Nijar ko Najeriya yana so ya zo nan neman abin yi, kai da ya zo, ka wani shawara za ka bashi?
Gaskiya shawarar da zan bashi shawara ta ɗaya ga abin da yake yi gida ya ƙarfafa shi. In Allah ya bashi iko ya zo nan ne, to Allah ya kawo shi nan ne. Amma gida kamin kake zuwa nan ne, ka yi respecting ɗan abin da ke gare ka gida.
To Malam Bashir Dakata anan a cikin shirinmu na gaba kai muna bayani misali.
To ga sheka ladan sanin da aiki yanzu kuma ga nasiha.
Muna da wani abin da zamu iya canja tunanin al'umman mu baki daya ta hanyar tallafa musu. Kar mu bar waɗanda ba musulmi ba su zamanto su ne za su zo su tausaya musu, sai su zamanto sun samu tunanin cewa kamar addini nan ba na tausayawa bane. Alhalin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Cikin watan azumin Ramadan, taimakon da manzon Allah yake yafi iska da aka sako sauri wurin tausayawa da taimakawa. Sannan manzon Allah ya ce da ni da wanda ke taimakon marayu kusa muke cikin gidan aljanna. Annabi ya ga wata mata tana kokarin bin sa wurin shiga aljanna, yace kefa, tace na tsaya ne ina tausayawa ƴaƴana marayu. Kuma mun lura a ƙasar nan ta Najeriya an kashe mutane sama da mutum 20,000 lokacin wannan rikice-rikice na Boko Haram. Waɗanda aka kashe su mafi yawan su musulmai ne, yaya ƴaƴansu, yaya matansu. Haka zamu zura ido, gwamnati ba za ta iya yin wannan ba. Al'ummar musulmi mu shigo mu tausaya kuma mu taimaka. Gwamnati ta kawo support ɗinta, mu kuma mu ga yadda zamu yi mu taimaka musu gurgurda.
Sheikh Abdullahi Balalau shugaban kungiyar Izala ta Najeriya kenan da nasiha mu ta wannan lokaci. To yanzu bari mu jira ra'ayoyinku.
Wasiƙar mu ta farko ta fito daga shugaban kungiyar mu da talaka na jihar Katsina, Comrade Sani Shaga Kofa Kaura Katsina, wanda ya ce muna jajanta al'ummar Borno da Adamawa dangane da fadawar gada da ta faru tsakanin jihohin biyu. Muna fatan gwamnatocin za su maida hankali domin sabunta gadar. Sai kuma sakon Isa Lawan Girgir, dan masanin girgir jihar Yobe Najeriya, wanda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Allah ya sa ganawar da mukaddashin shugaban kasa Osin Bajo yayi da dattawan Arewa a katacin ruwa. Ba shakka saki bullar cutar shan inna a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo, kamar yadda hukumar lafiya ta bayyana, wani babban kuma baya ne ga yunkurin kawo ƙarshen cutar da hukumar kiwon lafiyar kasar ke yi. Fatan mu dai hukumar za ta tashi haikan wajen dakile yaduwar wannan cuta. Sako daga dan kishin kasa na karamar hukumar Dambam, Husaini Abba Dambam jihar Bauchi da Ahmed Salim Mbajo ga jihar Gombe. Sai kuma sakon Buba Mai Gora Gashuwa wanda ke cewa yau ce ranar bada jini ta duniya. Mu shi sa nake shawartar al'umma da su taimaka da bada jinin su ga marasa lafiya idan bukatar hakan ta taso, domin zai taimaka wa rayuwar marasa lafiya da kuma hada zumuncin har abada. Da ƙarshe sai sakon muntar dan Mu'azu baban Khalifa Jikan Kandi da Ibrahim Dalladi Inkaibo wanda suka ce salamu alaikum VOA Hausa. Gaskiya muna jinjina muku akan yadda kuke ba mu labarin kasafin kudin Najeriya don komo al'ummar karkara. Sai dai mu ji labarin an yi kasafin kudin Najeriya ta kafafan yada labaru, kuma ba ma cin moriyar kasafin kudin idan an yi. Allah ya sa na wannan shekarar ba za a yi watsi da mu ba.
To amin Ibrahim. To bari in sake maida ku wajen wani Ibrahim da ka muku labari wanda kuka ji Ibrahim Germain, yanzu ga Ibrahim Ahmed da labarin mata kace.
An harba wani dan majalisa wakilan tarayya ta Amurka mai suna Stephen Scalise yau Laraba a garin Alexandria da ke kuda bayan garin nan birnin Washington, yayin da shi da wasu 'yan majalisa 'yan jam'iyyar Republican suke wasan kwallon kulki. 'Yan kwana-kwana a London sun ci gaba da yakar ɗaya daga cikin gobara mafiya muni da aka taɓa gani cikin 'yan shekarun na birnin, wadda a cikin ƙanƙanin lokaci ta mamaye wani bene mai hawa 24 a ɓangaren yammacin London. Sa'o'i da dama bayan tashin gobarar, 'yan kwana-kwana sun ci gaba da ƙoƙarin ceto mutanen da wutar ta ritsa da su cikin ginin tare da lissafa waɗanda suka mutu. Gwamnatin Australia ta yarda za ta biya diyyar kuɗi fiye da dala miliyan 50 domin sulhun ta ƙarar da wasu masu neman mafaka su kusan 2,000 suka shigar suna zargin an ci zarafinsu lokacin da ake tsare da su a wani gidan wakafi da ke wani tsibiri a cikin tekun Pacific. Mutanen mazaje da aka tsare a gidan wakafi na tsibirin Manus a Papua New Guinea su ne suka shigar da wannan ƙara. Sun nemi Australia da wasu kamfanoni guda biyu da suka gudanar da wannan gidan wakafi da su biya su diyya.
To ga Sheikh Mali Ibrahim, jama'a abin da ya soka kina a wannan lokaci, sai mun da muku dare kada kuma ta yi muna so mu jira yan ku game da muhimmancin ba da gudunmuwar jini. Yanzu a madadin dukkan wannan sashen wasu na murya Amurka, musamman shi Ibrahim Alfa Ahmed da muka gabatar da shirin tare da mai ba da umarni Saida da injiniya din mu Cedric Nini Ali Mustafa, sai ku tuna ki muku mun kwana ga tawagar yau da gobe nan ta Danu za ta shigo yanzu nan.